yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Biyar ga watan Agusta na shekarar 2024, shirin yau da gobe yana ƙasar Kamaru. Kuma kamar yadda aka sani, wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu za ta gabata mana da shirin, inda a yau shirin zai tattauna da matasa dangane da yadda suke gudanar da rayuwarsu a lokutan hutu. Mawaƙi Junior Bango zai taya ku shakatawa da waƙar da yi ta jan hankali ga matasa samari 'yan lalle, mata da maza. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa. Dan haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraron mu, ba tare da ɓata lokaci ba zan jajefe in bar ku da wakiliyar tamu a Kamaru Maimunatu Sadu, inda za ta fara da tattaunawa da bakin matasan da ta gayyato a cikin shirin. Maimunatu gare ki.
Shirin yau da gobe na dauke da maudu'i mai muhimmanci musamman game da matasa waɗanda suka je hutu, duk da cewa ana kokarin dai dawowa hutu a nan kasar Kamaru. Wanda mun tuntubi matasa game da yanayi da wato suka kasance a wannan lokaci na hutu, menene suka yi, yaya suka tafiyar da zaman su na ko aiki suka yi, a'a ko kuma dai zaman gida suka yi, ko kuma sun je koyon wata sana'ar daban. Ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda wannan hirar za ta kasance tare da manyan bakin mu.
Waya kusan ba ita mafi face, waya idan waya ta narke ba, ta san samu tun ya hau face, ta san samu tun ya lallace. Kanya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, manyan bakin mu, fatan kuna nan lafiya. Ko za ku iya gabatar da kanku?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ni ce Usaina Adama Umar. Mun gode da wannan gayyatar mu aka yi wannan shiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Hajja Maimuna, ni ce Hawwa Umar. Mun gode da wannan shiri.
To madalla da Usaina da kuma Hawwa, barkanku da zuwa. Za ku iya gaya mana a wani mataki kuke a makaranta?
Matakin da muke a makaranta ina na Andezemane University, a faculty de science et géographie politique.
To madalla manjina Usaina, Hawwa kuma a wani mataki take a makaranta a halin yanzu?
Mataki da yanke ya makaranta shekarar nan na samu, ba zan shiga university insha Allah.
To madalla Mamman Dandamale, barka da zuwa, a wani aji kake a makarantar?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hajjia Maimuna da fatan ke kina nan lafiya. Ni ne Muhammad Dandamale, ni ina nan a Sokolu Gona Sama, Lycée Bilingue de Gona Sama, Gade Tenda nake.
Malama Usaina, kin ce kina wato jami'a shekara biyu kenan a jami'a, wanda kike karantar wato makarantar kimiyyar shari'a ta siyasa. Me ya baki sha'awar wato karantar wannan bangare na wato kimiyyar shari'a ta siyasa?
Abin da ya bani sha'awar daukan hanyar siyasa, saboda ina so zama advocate specialized na kampanya na su kampanya
ato madalla malama Husaina dama ina kyautata zaton cewa kasancewa a halin yanzu wato matasa suna hoppasa ne wajen wato shiga cikin siyasa nake gani kamar cewa karantar wannan abin ka iya baki damar wato ainihin shiga siyasa amma ke kin buƙaci wato shiga bangaren shari'a a company madalla to Hawau da take wato dab da shiga jami'a wacce ta karanci wato a halin yanzu dai ta yi jarrabawa na baccalaureate wanda a nan kasar Kamaru shine karshen wato ainihin matakin secondary zuwa shiga jami'a to ke kuma menene kika ga zaki iya karanta yayin da idan kika shiga jami'a
ni kuma aikin doctor yake so ni ganin shi ya komi a ne university aikin doctor zai
to madalla malama Hawau wacce ita tana so ta karanci likitanci ne wato yayin da idan ta shiga jami'a a to mun san cewa a Kamaru an bada hutu na wani lokaci wanda muke gani wato komawa makaranta ya kusa shin zaman banza kuka yi ko dai a'a akwai hanyoyi da kuka bi wajen wato cika gurbin rashin zuwan ku makaranta kamar ko kun kama wata sana'a ko kuma akwai wasu ayyukan da kuka wato gabatar a yayin wannan hutu ko kuma dai a'a zaman banza kuka yi a gida
abin da muka yi a wannan hutun an kira mu a duwara ta hudu meri duwara katsiyin mun je mun koyi yanda ake aiki a cikin meri
to wani irin ci gaba wato kuka samu a wannan aikin da kuka yi Hawau za ka iya ta faɗa mana wani irin ci gaba kuka samu a wannan aikin da kuka yi a ƙaramar hukumar duwala na hudu
mun kawo da yawa mun koyi yanda ake takardar haihuwa yanda ake takardar aure mun koyi kuma yanda ake takardar mutuwa mun koyi ma yanda ake kula da hanyar impose liberatoire
ni ce Husaina saboda an ga ina yin zuwa na dauki siyasa ya ka tura ne akai affecte na a tribunal domin kwakwalwa na ya karu in karu da abin da nake yi a school domin ya taimake ni a practice saboda a school ana yin ikri in ji na ganin ma practice ya yake wucewa
madalla hana ji bayananku kamar yadda Hawau take cewa ta koyi yin takardar aure kamar yadda ake gudanar da wato aure da kuma yin wannan takardar haihuwa da kuma takarda na mutuwa yayin da mutum ya mutu akwai tsarin takardar da ake fitowa da shi wanda yake tabbatar da cewa ya mutu saboda koda yana da kuɗi ko kuma wato ma'aikata za iya taimaka wa iyalansa kamar yadda kuma ainihin malama Husaina take bayani kasancewa tana karantar wato siyasa shari'a ta siyasa wanda ya kai ga a maimako a barta a wannan karamar hukumar sai aka a ofishin karamar hukumar sai aka aika ta wato ainihin ofishin kotun shari'a wanda wato ke kusa da ainihin nan ofishin karamar hukumar Duwala na hudun din amma da lawa to kun yi namijin kokari sosai a wannan hutun din ba ku yi zaman banza ba to kun san yanayi da ake tafiyar da lamura shin a wannan aikin da kuka yi akwai albashi an biya ku albashi ko dai a'a kun je ne wato ku koyi wannan sana'ar ku koyi wato rashin zaman banza da ake yi a gida bayan hutu wanda ya kai ga wato ku bude kwakwalwan ku ta wannan bangaren din
an biya mu albashi kuma mun koyi abubuwa da yawa a wannan hutun da aka ba mu na stage de vacances kuma wannan albashi zai taimaki iyayenmu
na biyan sukul. Shi mai duwala na hudun nan yana taimaka mana saboda kowane shekara yana kiran mu mu zo mu karu mu kuma mu koyi sana'o'in da ake yi a wannan duwala na hudun din. Muna gode masa.
An biya mu kudin kuma muna gode wa mai domin kowane shekara ina taimaka mu kuma ina cewa mu idan kuma muka yi aikin nan shedan ba mu dan kudi domin mu koma shi gidan mu ba wa iyayen mu su biya mana kudi su makaranta.
To madalla haka na faruwa ne da duka matasa ko dai akwai kayyadaddun matasa waɗanda wato ake dauka saboda wasu lokutan din ana maganar cewa a gwamnati musamman kamar wannan aiki da ake ba wa matasa akwai waɗanda wato ake kayyade su ne ba a daukan talakawa sai dai wato waɗannan hukumomin suka sani waɗanda suka san iyayensu da sauransu. Shin akwai wato bayani akai da za ku iya ku yi mana?
A'a, shi wannan shugaban duwala na hudu baya bambanci, yana daukan masu kuɗi, yana daukan talakawa, ya fi daukan talakawa. Bambancin da yake yi ne kawai daga shekara 18 a shekara 25 ake dauka, amma shi kam ya fi daukan talakawa ma saboda ya taimakawa iyaye.
To madalla malama Usaina, malama Hawawu, kun san cewa bayan idan aka ba da hutu akwai wasu matasa waɗanda su suna zaman banza ne a gida kuma ba sa aikata komai, kuma kun san yanayi da ainihi wato batun maganar shaye-shaye ya waita a makarantu da sauransu, wanda kuma har ma ana gani kamar cewa wato batun maganar shaye-shaye ya fi wato tasiri ne akan matasa waɗanda suke da kamar shekaru 15 izuwa kamar 20-25 waɗanda suke makarantar primary secondary har izuwa jami'a. Shin kun fuskanci wannan kalubalen da ko kuna da kawaye ko kuma kun taba ji ko kun taba gani a makarantanku waɗanda wato aka kama da abin shaye-shaye ko kuma wato su kansu suna saidawa ko kuma suna shaye-shayen din?
Assalamu alaikum, nine Muhammadu Dandamare. A tashashin makarantar mu ne ban taba gani ba, don ana kula a kai kuma ba taba kama mutum na shaye-shaye a kan makarantar mu. Ko kuma angwawa yana ta gani, ina ganin shi yara suna shaye-shaye amma ba ta tashashin mu bane, amma mu ana control da wata tashashin mu.
A to kamar yadda a tafiyar da ake a hali yanzu gashi dai nan dan lokaci kaɗan za a koma makaranta, to wani tanadi ne kuka yi na komawa wannan makarantar din? Malama Usaina, malama Hawawu da kuma Muhammad Dandamale.
Kuɗin da aka ba mu amirin nan ya taimaka min na sunci sukule, na sayan su takalma, su kaye, su riga ma don su ce ni ma na koma sukul.
Tanajin da na yi na taimakawa wa iyaye na sayi su foma da mu a university, da akan foma muke rubutu da foma da su stilo da kuma takalmin sabobin takalmin na komawa suku da ɗan kayan da zan dinga sawa na komawa suku.
Sai tanajin da na yi na taimaka iyayen kuɗi da aka biya mu na kawo gida da taimaka wa iyaye na sayan wani sabobuwa kamar Poson school da takalma sun ga kiran shigar university ba zan sa tuni ba na wasu ɗinka wani su sababbin kaya.
Don Allah ne roko, mamari kude na don kwaya. kwaya kun san ba ita mafi face na samu kudi nan na sai kaza a soya mu na zauna kaf na daukin yan na yayyage na dauki rijin yayyage kamari na kayi mutum da ilimin ka ya zo kwalta ya zauna kaf a kan shirme yana biribiri a kan kwalta ya hau gona ya zauna kaf ya dau wannan ya dau wancan ya kowa nan ya koma can ya zauna nan kamari na kuji zancan su kwaya ne ta narke mai.
Madalla Masaru har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu sake koma ga Maimunatu inda za ta dora daga inda ta tsaya.
To ma sauraron mu za mu je mu saurari iyayen wasu yaran game da aikin yara bayan hutu.
Wato wani abu ne ni san ga cewa kaman ya dace ko bai dace ba, inda ya dace din kaman taimaka da ana dan taimakawa yaro ya tashi da kwazo da kuma ya gani cewa yanda lamuran duniya take zai iya wani dogaro da kanshi. To na biyu inda ne yake ganin abin bai dace ba, yansu iyaye ne suna daukan wato wa'annan suna amfani da shi kaga yaro ko mene a jiya saka shi to wato kaman kyan mata a wannan ne ban mai kama min kai sosai sai ga yan mata wani ba san taya suke ba sai su dai duka yanda bai kai taka kara ya karya ba amma su dawo da bakudan kudi iyayen kuma su dai bukatun su dai kudin ya shigo ne ba san taya ya aka samu wannan kudin ba. To kun ga ta wannan fannin din ne gaskiya ban amince da irin wannan ayyukan din ta hutu ba, da kuma ka gane amfani da kucikucin yara wani ba san taya ya ake ba a ba su kayan da bai taka kara ya karya ba sai su zo da kudin da ya wuce wannan kayan ne kuma iyayen na gari farin ciki ne suna murna da wannan gani kamar wani abin alfahari ne. A'a ta wannan fannin din gaskiya ya kamata iyaye su sace dubawa sosai inda akwai wani abin sana'a ne na gwamnati cewa yaro dai a cikin hutu hakan nan koyi kamar sana'a abin da zai tsare shi ne bai burge shi lokacin da zai je na wani fasikancin shashanci hakan nan ba, amma koyi sana'a kan shi ne fi amma a ce wai kamar ko kayan talla na daura ma yara kayan kasuwa su je suna jiyawa suna sai wannan kan gaskiya abin da ya kamata a bincika. Amma an ba ma yaran din kayan kasuwa ne to aga abin da suka kawo ya daidaita da irin kayan da aka ba su ko dai yaya yake ba wai ku je ku kawo kuma a cikin irin wurin kayan talla nan kun san anan yawanci yake lalata yan mata da yawa. To wannan abin din na ganin gaskiya abu ne da ya kamata duk dukkan mu iyaye a yi bincike sosai a kai a gani menene dace ai.
To a gaskiya ne ra'ayina game da yaran da suke aiki bayan hutu ta wani bangaren abu ne mai kyau, domin zaki ga cewa wasu iyaye ba su da karfi da wannan dan abin da yara suke dan tafiya tallace-tallace ko kuma neman sana'o'in da suke yi ake dan biyan su shi yake taimaka ma wasu suke biyan koda dai da wato dan takaddu da kuma wasun din ma zaki ga cewa idan har makarantun da suke biya ba makarantu bane masu tsada zaki ga cewa da wannan kudin ake biyan makarantu to suke biyan suke samu su biya makaranta musamman yaran ɗan Krista a nan kasashen mu, sai dai ƴaƴan mu Hausawa ne suke nan malalata da ƙyar ne zaka ga yaran mu suna irin waɗannan abubuwa na neman sana'o'i ko kuma suke biyan makarantun su ko kuma zaki ga yaro ya sayi littattafai takaddu kenan ko da muke ce da wakaye a nan kasashen mu ko kuma nace kasar Kamaru. A gaskiya ta wani fannin kuma zaka ga ya kamata a hutu idan aka ce hutu me yasa Bature ya fita wato lokacin hutu domin yara su huta na dan wani lokaci musamman kamar da aka ce watanni uku za ka iya ka ce yaro ya huta na wata biyu bayan wata biyu kuma watanni ɗayan da ya sauran nan yaro zai koma makaranta ya tayar da dan abin da ya manta koda na watanni biyun da aka yi a ta da shi kun gane ba a shiga wato kenan ake ce da wakur da repetition ko kuma da remis a nivo. To shi yasa nake ganin ta wani fannin bashi da kyau ga waɗanda suke da wato dan hali idan baka da hali kuma ba yadda zaka yi ka ce wani shekara mai zuwa yaro ya koma makaranta ba tare da kai tanajin kuɗin komawa makaranta ba. To amma ta wani bangare kam ya kamata idan aka ce hutu yara su huta sai kaman wata saura wata guda a koma makaranta a saka yara a ku da repetition ko kuma ku a reni a nivo domin waɗansu yaran din zaka ga cewa ilimin su ko kuma ɗakin da aka kai su busu kai wannan ɗakin ba busu kai a kai su wannan ɗakin aji ba to kun ga idan suka dan tafi wannan kur din da ake yi zaka ga cewa yaro idan ko da an rubuta shi a boko yana nan a daidai da sauran yaran din shi yasa ne nake ganin ta wani bangaren akwai illa wani bangaren kuma ba shi da illa kasancewa iyaye talakawa ne mu dai fatan mu ko kuma gwamnatoci su san yadda za su dinga yi na taimakama iyaye zaki ga wani an ce makarantan boko ba a biya amma zaki ga wannan makarantan shi ake biya to ya iyaye talakawa za su yi dole za su tura ƴaƴansu su je su nemi sana'o'i ko kuma su je su yi tallace-tallace domin su ma su koma makarantu kamar da ƴaƴan masu kuɗi suke abinda zan iya tofa
to masu sauraron mu yanzu dai za mu gargada zuwa wajen Hajiya Habiba mu ji me za ta saka mana a tukunya yau Hajiya Habiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malama Maimuna kamar da muke jike-jike mu na kullum yau za mu dafa kwanchaf ana kiran shi kwanchaf to wake ne da ake hadawa da masara wake ne da ake hada da masara to kamar kayan hadi ana bukatan masara kamar ko na dala 100 haka sannan kuma wake a sai wake kamar ko waken jaka ko jaka da rabi da yake wake na tsada ana so wake ya dan fi yawa a ciki to yanzu masara in ana samun danyen masara mai kyau zai saurin nuna amma ko irin masaran da ake nikawa ma a yi tuwo ana yi da shi yanzu masara yanzu a kasuwa in kun saya sai ku sa a cire muku bawo ana cire bawo in an cire bawo ki dawo da shi gida ki jika shi a langan shi daban ki jika wake ma shi ma a langan shi daban yanzu in kika jika wake yana jika masara ma yana jika kamar yanzu kamar washe gari zaki dafa shi zaki iya hada su kayan hadi yau ki tattafa sashi yau duka yanzu gobe da safe sai ki dafa abinki amma shi ba a yi mishi girkin sauri yanzu da kamar kayan hadi ana bukatan tumato albasa barkono da ganyen su ganyen kamshi su citta tafannuwa da abin nan kanun fari dan kadan a ciki da poivre blanc da poivre noir ana bukatan poivre noir ma a ciki bon yanzu wake yanzu in ya jika ya kumbuwa shi a wanke wake a sa a tukunya a zuba dan gishiri a ciki a diga dan kanwa ana bukatan ma kanwa a diga dan kanwa a cikin wake a sa sha wuta da bayyana tafasa ya nuna da kyau yanzu ya nuna sai a cire shi a wanke shi da kyau a tace shi a cikin fansuwa a aje a gefe yanzu masara ma shi ma ya jika da kyau a wanke shi shi ma a sa tukunya shi ma a tafasa shi da kanwa da gishiri a tafasa shi da kyau shi ma zai nuna da kyau yayi laushi yanzu kwanjuma yanzu da an hada kayan kwanjuman su albasa tumato barkono ganyen miya da su citta da tafannuwa a hada shi a yanyanka shi a tasa a nika shi da kyau ya niko yanzu in ya niko ana bukatan busheshen kifin da ake kira bunga da kuma janga ana bukatan janga da busheshen kifi da manja kamar ko rabin leta ko leta daya ma domin wake ana son ana dafa wake ya ji mai da kyau ana bukatan manja ko rabin leta ko leta daya yanzu a tukunyan da za a hada shi wannan kwanchaf din za a sa tukunya a wuta yanzu a dauki mai in a saka a zuba in rabin leta ne a zuba mai a cikin tukunya kada a bar mai yayi fari in ya dan soma dan fari yanzu an fara yanyanka albasa gefe sai a zuba albasa a cikin tukunya in a juya
wato man ina nan da jan shi amma yayi zafi dai ya cire dan warin manjan din a zuba albasa a juya juya sa dan gishiri yanzu sai azu a zuba condiment din shi tumatin da aka ninnika sai a zuba shi a ciki duka a juya a juya yanzu kifin da aka gyara busheshin kifin da aka gyara shi a wanke da janga a zuba a ciki a juya a juya dauki dan magi a saka in tumatu ya dan soyu yanzu sai azu a hada a zuba masara da wake a hausuna shi a hausuna a zuba dan ruwa saboda ya nuna ya konjuma ya shiga ciki a juya a juya yanzu sai a rufe tukunya in ya nuna da kyau ya hada jikin shi duka ya nuna ya ana juya a kowani minti biyar ana bude ana juya yanzu in ya nuna da kyau in mai ya hawo saman din yanzu sai a ai sai a ci to barkamu da dan dan
yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka samawa mai sauraro me zamu yi
to mai sauraro assalamu alaikum yau zamu yi fruit and yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan fadi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin
wanda yake a lokacin ake yayin
su ake yayin su
don ba ko na akwai lokacin mangwara ne da lemu
yawa wani lokacin wani abin babu
eh ko babu gwanda wani lokaci zaka ga ya kare
shi kamar shi yafi wahalar samu eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai kamar kin ga su gwanda inibi abarba ayaba
tufa
lemu tufa
ayaba
akwai pear wannan mai kama da gwaiba
wannan avocado din nan da ake cin shi
a banda shi shi wannan yana kama da gwaiba ne
to
wanda in kika yi
kore din nan
shi yana da dan tsauta da sama
ta sama
ta kada
mun yi
wani yake kin ga shi ma duk in yana
akwai shi
a lokacin sai uwar gida ta nema sai yasa an ce mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka
to
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwa sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara
sai zama fari ne
zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yanka sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema sai ta zuba idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki
sai ta tsiyaye yogurt
sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan
kayan da aka hada a cikin wannan
kayan itatuwa da ta yanka kwano bano roban ta ko kuma acrylic wanda
wato wannan buwan da kuke ci
a turanci yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt inki sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a fridge ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan
har an gama
aye an
kuma kin ga ya tsayatar ga yogurt kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suka ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iya yanda zai shiga baki babu wani matsala
masaro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Fiona Nandudu da ta hada mana shirin Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji man ku.
Yeah.